Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Niya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana ya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare naku. Yau Alhamis, yau Litinin 7 ga watan Oktoba shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji cewar masarautar Obomoshu da ke jihar Oyo ta yi wani babban rashi. Idan kuma muka koma babban birnin tarayya Abuja, za ku ji ƙarin haske dangane da taron tattalin arzikin ƙasa da ke gudana, wanda akan abubuwan da batutuwa da dama da aka tattauna a wannan zauren, za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, shin ana iya cewa yawan al'umman Najeriya bai amfane ta ba, kamar yadda Sarkin Kano Malam Sunusi Lamido Sunusi da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Algo ya ce. Lambar dai kamar kullum ba ta sauya ba, ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kamun nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran duniyan dalla-dalla. Manyan kusoshin mahukuntan Amurka daga manyan jam'iyyun siyasar kasar sun barranta kansu da furucin shugaba Donald Trump da ya ce Amurka za ta janye dakarun kasar daga arewacin Siriya tare da sukan wannan shawarar da shugaban kasar ya dauka. Manyan kusoshin a majalisun kasar biyu, shugaban masu rinjaye kuma dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell da kakakin majalisar wakilai yar jam'iyyar Democrats Nancy Pelosi sun fidda bayanai kowanne da nasa inda suka yi suka akan kalaman shugaban kasar. Janye dakarun Amurka daga Siriya wani al'amari ne da zai ribaci Russia, Iran da kuma gwamnatin Assad a cewar McConnell. Ita kuma Pelosi cewa ta yi wannan wani al'amari ne mai tada hankali na cin amanar Kurdawa kuma kawar Amurka waɗanda suka taka rawar gani wajen ganin cewa mun cimma burinmu na kawar da 'yan kungiyar ISIS. Lindsey Graham, mamban kwamitin harkokin waje a majalisar dattawan Amurka, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya tattauna da abokin aikinsa dan jam'iyyar Democrats Chris Van Hollen kan yiwuwar kakabawa Turkiya takunkumin saba alkawari har in ta sake ta kai hari a Siriya, wacce ta agazawa Amurka murkushe kungiyar daular ISIS kuma za su buƙaci a dakatar da ita daga kungiyar kasashe masu karfin yaki na duniya, wato NATO. Waɗannan kalaman na Graham sun zo ne daidai bayan da Trump ya kare kalamansa na janye dakarun Amurka daga Siriya bayan jin cewa yin hakan ka iya jefa dakarun da ke ɓangaren demokuraɗiyyar Siriya kawar Amurka cikin haɗari kuma zai kawo tsaiko a yakin da ake yi da ƙungiyar ISIS. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a yau Litini cewa lokaci yayi da zamu cire hannunmu daga cikin waɗannan yaƙe-yaƙen wanda da dama daga cikinsu fitintinu ne tsakanin ƙabilu. Dan mu tusauke yar sojojinmu gida, za mu yi yaƙi in har muna da wata riba ne, kuma za mu yi yaƙi har mun san cewa za mu yi nasara ne kawai. An baiwa waɗansu masana ilimin kimiyya 'yan Amurka guda biyu da ɗan Burtaniya guda kyautar Nobel na ɓangaren likitanci akan ilimin halittar jikin ɗan Adam sakamakon nasarar da suka yi na gano yadda ƙwayoyin halittar ɗan Adam, wato cells a turance, suke daidaituwa idan akwai iskar oxygen. Kwamitin da ke nazari akan manazartan na Nobel a yau Litini ne ya sanar da cewa William Killen, Greg Semenza da Peter Radcliffe ne suka lashe kyautar ta bana. mutanen su uku za su raba kyautar kudin da ake baiwa wanda ya ci wannan kyauta na dalar Amurka 918. Kwamitin ya ce mutanen sun bankado abubuwan da suka sa muka fahimci yadda yawan iska da ake shaka ke shafar yadda kwayoyin halittar jikin dan Adam suke rayuwa. Waɗannan bayanai a cewar su za su taimaka wajen gano sabobin hanyoyi da za a bi wajen yakar cutar tsotsewar jini da cutar daji da ma sauran cututtuka. Masararo kada a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Hukumomi a Iraki a yau Litini sun ci alwashin hukunta duk wani jami'in tsaro da ya keta haƙƙin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a wani mataki da yi kama da an kusa kawo ƙarshen arangamar da ake yi. Jami'an soja suna ta ƙoƙarin janye dakarunsu daga birnin Sadr mai makwabtaka da arewa maso gabashin Bagadaza. A cikin daren jiya, kimanin mutane 13 aka kashe a wata arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga.
Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar masarautar Obama Show da ke jihar Oyo sun sanar da mutuwar wani kunkuru wanda aka kiyasta shekarun shi 344 wanda ya mutu bayan gajeruwar rashin lafiya da ya yi. Shi dai kunkurin da ake kira Alagba wanda ke cikin abin ke dauke da abubuwan ban al'ajabi ya mutu ne jim kadan bayan wata rashin lafiya da ya fama da ita. Abokin aikinmu Hassan Umar Tambwal ya hada mana rahoto akan wannan kunkuru mai ban al'ajabi.
Har yanzu jama'a na ci gaba da alhinin mutuwar kunkurun nan mai shekaru 344 dake fadar basarakin Ogomoshewo wato sauna Ogomoshewo Oba Oladuni Oyewumi mai lakabin Alagba wato da Tijo. Na tattauna da waɗanda na ga kunkurun kuma suka san shi sosai ta wayar tarho.
Sunana Alhaji Jami Lawan. Ni dan sarki ne ma ya wuce jiwa dan Ogomoshewo. A cikin sarakuna guda ke na suke sarakuna garin ni a cikin daya na mazuji.
Ka san kunkurun nan da ya mutu a fadar show na Ogomoshewo?
Na taba sanin sa. Muna kai yaran mu ziyara kunkurun nan kowane shekara su je wajen su yi foto da shi.
An ce shekarun sa 344 kafin ya mutu. Kuma tun kuna yare kun san shi?
Wannan kunkurun ba a yanda iyayen mu sarakuna suka ba mu labari. Kunkurun nan wai da aka je yaki shine suka same shi a cikin daji suka kawo shi Ogomoshewo. Wajen 78 ne a lokacin yakin nan wanda aka je yanzu da Allah sarakuna guda hudu kunkurun na ya ga bayan su kamar wannan shekara Allah Ubangiji zai cika mai wadi.
Yaya girman wannan kunkuru yake?
Kunkuru ne dai izai billahi kwasa shi a kan kilo za a auna da kilo 20. Gwamnati na biyan mutum guda biyu suna kula da shi da likita da na bashi abinci kowane safe. In akwai baki kuma za a kira shi a je wajen a je a dirku sahin wanda wasu kula da shi akwai baki suna so su gan shi. Kunkuru nan ya fito su gan shi a rinka foto tare da shi. Allah Ubangiji ya ma kunkuru nan basira wanda an yi bako zai dinga bin su suna jin daɗi. In an doke abin kamera za ta fi foton sa kunkuru zai tsaya a yi foto da shi.
Wani irin abinci ne wannan kunkuru ke ci?
Yana cin shinkafa da fefe kuma yana cin ganye. Irin ganyen salatin nan ana ba shi. Ya saba da mutane kuma wallahi da kunkurun nan ya yi rashin lafiya ko mutanen garin nan fa za ka ce mutum ne ya mutu. Zan mutane a ba ta yi kin jama gaskiya ne da bi lillahi. Ina yan mu da suka haife babana sun tare da kunkurun nan a wannan fadar.
Kamar yanzu ina gawar kunkurun nan take?
Na samu labari fi sai bi lillahi za a binne shirai. Don dalili ya wuce karfin wani ce zai yanka shi. Yawwa don kowa yana jin tsoro.
Ko akwai wani shiri na yi masa buki ko yi masa jana'iza ta ban girma kamar yadda ku al'adar Yarbawa kuke yi idan mutum ya mutu?
Ba zan ba ƙarya ba yanzu kowa mai sani mai za a yi ba. Suna na Abdulsalam Abubakar ne haifafan ɗan Ogomoshewo da haifafan Ogomoshewo ne iyaye na sun zo daga Kano ne.
To ka taɓa ganin wannan kunkurun da ya mutu a fadar shi sarkin Ogomoshewo?
Wannan kunkurun tun muna yara mun yake so a kallon sa muke hoto da shi.
Me ya baka mamaki ga wannan kunkuru?
Wallahi abin da ya ban mamaki shi wannan kunkurun lokacin da muke zuwa fada. An mun je fada zai shigo lokacin yana da lafiyar sa da karfin sa. Zai shigo fada ya zauna ana zaman fada da shi. Wallahi ba tsoron mutane inda za a zauna fada shi ma zai zo a zauna da shi.
To kuma baya cizon ko yara ko mata ko kuma mutane?
Wallahi baya cizo ko kadan lokacin ma da kanina zai aure abokanai na wanda suka zo daga Kano sai na kentu wannan kun shi wannan kunkurun sun dau hoto da shi sosai gaskiya da su hoto da shi wanda suke jadin kunkurun.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Allah ya sa in tamu mutuwa ta zo mu cika da kyau da imani. A gaida Hassan Umar Tambuwal ta wannan rahoto. Daga batun mutuwa kuma sai na tattalin arzikin ƙasa, inda a yau aka bude wani taron ƙara juna sani da niyyar fito da hanyoyi da za a bi don yada tattalin arziki da kuma arzurta 'yan ƙasa. Taron da ya ja hankali da dama, wanda abubuwa da aka tattauna a gurin ya ja hankalin duniya. Umar Faruk Musa ya aiko mana rahoto akan wannan taron.
Wato ya dauka da cewa yawan jama'a sun ya zama mata alheri saboda tsare-tsaren da binne ko kasar sun kai amfani da shi wajen wato tallafa ma 'yan kasanta. An yi wani lokaci na kan takin lokaci na shekaru 5-10 da kasar sun ta fitar da wani tsari wanda ya fitar da sama da miliyan 250 'yan kasanta daga cikin karnin talauci kuma na anikayi. Mu Najeriya har yanzu maganar da ake yanzu ka dauki ɗan primary school musamman da arewan mu ta Najeriya sai ka ga cewa ya karanta maka wasiƙa ma da Hausa tashin hankali ne ba a maganar da Turanci. Saboda haka yawan mu baya amfanan mu kuma muna magana ne ba an ce muna kalman Allah ya albarkace mu da jama'a. To Allah dai albarkace mu da jama'a me muka yi da jama'a? Ai in muna son mu samu albarkan da Allah ya yi mana da jama'a nan shine kamar yadda muka bayani a koyar da yara sana'a da kuma ingantaccen ilimi a samu tsaron lafiya da kuma asibitocin kirki sannan kuma in ba su da kokarin karatun boko na zurfi to a ba su da hannaye jari ko kudin da za su da kansu da kansu dan ba sai sun zama makasa nauyi ba. Ai mai martaba bayanin da yake da yace yawan mu ya zama kaman nauyi ne ko hasara ce shine to menene amfanin yanzu kana da yara miliyan 50 da 7 ko 70 wanda ke tsakanin shekaru 15 zuwa 35 wanda ba su da aikin yi sun zama ce mazan da gemu.
Shabu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da nai da shi a Abuja. Shi kuwa tsohon shugaban wannan kungiyar wato Engineer Mansur Ahmed ya bayyana min matakan da ya kamata a dauka domin yawan mutane na Najeriya ya zama mata alheri ba ya zama abun kunci da ake fuskanta ba a yanzu.
Kamar yadda mai martaba ya faɗa, shi yawan mutane yawan jama'a alheri ne amma idan an sa su akan turba mai kyau na daidai a ilmantar da su. Mutumin da ba shi da ilimi to kusan za a ce kamar dabba ne. Ba kuma ina nufin ilimi ba kowane ilimi na gini, ilimi na sanin gudanar da rayuwa na zamani. To idan an samu wannan to ba shakka yawan jama'a alkhairi ne kwarai da gaske. Amma idan ba a samu ilimi ba mutane suna zuba kamar dabbobi, ai yawan su ba zai zama alkhairi ba. Kullun shine yake kawo tashin hankali, shine yake kawo bata gari su yawa, kuma shi ne yake kawo gurɓacewar ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka su mai martaba ya yi magana da ya a kan hanya yake.
Engineer Mansur Ahmed kenan, tsohon shugaban ƙungiyar tattalin arziki ta Najeriya da ke gudanar da taronta na kwanaki 2 a babban birnin tarayyar Najeriya a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro, akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa da aka tattauna a wannan taron, muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin ana iya cewa yawan al'ummar Najeriya bai amfane ta ba, kamar yadda Sarkin Kano Sunusi Lamido Sanusi da tsohon mataimakin shugaban Amurka Algo suka ce? Amma kamin nan bari mu dan shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara karyawa da kira mu na farko daga jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ina tare da Ibrahim ne yankin Hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To masha Allah game da ainihin yawan al'umma ake bani ko?
Eh.
To gaskiya to mu musamman mu nan Najeriya to ai ba wani yawo muke da shi wanda za a ce tutulin arziki mu ba zai dauka mu bane ba.
Eh.
Matsalar mu a Najeriya rashin shugabanci shine kawai matsalar mu a Najeriya.
Eh.
Domin saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniya nan Najeriya Allah hore mu da shi. Matsalar mu dai rashin iya sai ba za a tsara abubuwan su tafi kowa ya amfana da abin shine kawai babu.
To su al'umma su ba su da wani abu da za su yi sai komai ya ta'allaka kenan a hannun gwamnati?
Eh to su al'umma akwai wanda za su iya takawa mana. Kaman bangaren sana'o'i haka da Allah hore musu ko bangaren noma kiwo haka. Karatu kuma bakin ya gwargwado wannan mutum zai iya ya dage ya yi ilimi akan abin da zai iya. Kuma
to mun gode Malam Ibrahim, bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Dakta barka da dare. Sunan Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna sauraron ka.
To ta gane?
Eh.
Mutanen Najeriya tun farko ya kamata duk abin da zamu masu komai mu koma ga Allah. Saboda idan duk abin da mutum yake mara kyau ya bari, abin da nake mara kyau in bari, wancan abin da yake mara kyau ya bari mu koma ga Allah. Maganar wai da zuwa shugabanni, kaga na farko dai muna da matsalar shugabanni. Yanzu Ghana menene yasa ta samu garuwa? Ai kaga shugabannin nata lokacin da suka zo sun nuna tabbatar cewa ana so a gyara. Yanzu da a Najeriya ba sai da duk wanda kai na sai da fanke dan na dan gane za a ganshi, amma yanzu ko in kana neman dan gane ma a Najeriya yanzu an baka wahala. Wallahi kace kana neman dan gane yanzu dan baka wahala ma ka nemo shi. Dan haka mu abin da muke gani Najeriya tun farko inda a ce shugabannin da suka zo tun daga Sa'adu Bello wanda suka tsaya suka biyo an tsaya an mutunta Najeriya. Wallahi da ba haka ba.
Mun gode Alhaji Musa. Bari mu muna nan dai har yanzu a jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Dakta Yusuf Aliyu Haran dai, barka da al'asariya.
To Malam Murtala muna sauraron ka.
Sunana Murtala, Allah ya kira ku da garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna ji.
To Malam Yusuf, kaga shi ne martaba gaskiya mutum ne mai ilimi bangare biyu, addini da zamani, kuma yana zurfafa tunaninsa. Amma ni a nawa mahangan shi ne cewa in ma fa akwai inda Najeriya yawan mu bata amfana ba bai kai kaman arewa ba. Saboda arewa mu ne gaskiya za ga su yankokin da su yawan su ya amfane su, amma arewa gaskiya mu duna da masu kuɗi, muna da 'yan boko. To wa'innan boko mu da arziki mu bai amfani al'umma arewa ba, sai kaɗan daga ciki wanda akwai masu ji ba samu dama ba ne da sun amfanar da arewa ko kuma da sun amfanar da Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala muna godiya. Har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau. Wai ko ana iya cewa yawan al'umman Najeriya ba su amfane ta ba wajen bunƙasa tattalin arzikinta? To muna so ku kira ku bayyana muna. Idan ba ku manta ba, a safiyar yau ne sarkin Kano ya yi wannan kalamai. To mun samu kira daga jihar Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jin ka.
To gaskiya abin da sarki ya faɗa ni ina ga gaskiya ne. Ya kamata a ce yawan mu ya amfanar da mu ɗimbin matasa da muke da shi a ƙasar nan da kuma ɗimbin al'umma. Yana da kyau ba wasu abubuwa ma ba sai an so shi daga ƙasashen waje ba. Yana da kyau yawan mu ya amfanar da mu. Ita kuma gwamnati ta yi iya ƙoƙari ta taimaka ma al'umma saboda mu riƙa amfani da kayan mu na cikin gida saboda yawan da muke da shi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba, bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna magana da Yusuf Nuhu Mika'ilu daga nan mai godiya unguwa a Kimba.
Malam Yusuf, muna jin ka.
To gaskiya maganan cewa wai yawan al'umma Najeriya muna da yawa, amma yawan mu bai kai adadin da za a ce wai har gwamnatin Najeriya ta kasa tallafa mana ba. Ya akasin dai kawai akwai akasi ne na rashin haɗin kan gwamnati da ba ta tsaya ta yi abin da ya dace da har za mu samu tallafi a Najeriya ba ne.
To Malam Yusuf, ana iya cewa kenan su mutanen Najeriya sun kwanta kenan sai kawai gwamnati kaɗai za ta yi musu komi?
Ba haka ba ne. Ai abin nufi shi ne wanda yake faɗa ne wanda in kai za ka yi in ba ka da wanda zai tallafa, in ba ka da wanda zai taya ka, za ka je ƙarfin yin shi.
To kamar ya kenan?
Kamar yanzu noma ne, yanzu misali noma ne manoma ke yi. Idan suka noma ba su samu tallafin da za su yi noman nan da ya wadata ba, ya za a yi? Ya kake gani abin zai kasance?
To wata
in ba su samu sayar wanda shi akan daraja ba, ya kake gani za su ji sha'awar ci gaba da noman nan?
To watan kana da fun dai in a ce in bera da sata to da dawa ma da wari kenan, in su talakawa suna da nasu, ita ma gwamnati tana da nata, kake nufi kenan?
Ita ne ma babban mai laifin. Ai kaga manyan magabata da suka gabata sun yi kokari sun gina Najeriya akan ta ci gaba.
To ta yaya kake ganin za a bi?
Yanzu kaga dukkan aljihunsu suke yi.
To ta yaya kake ganin za a bi a shawo kan wannan matsala?
Ni dai addu'a. In Allah ya hau da mu kansu to za a shawo kan matsalan. Amma akwai hanyoyi ba ban san su bane. An riga an hau turba ce ta Yahuda. To wannan shine, sai dai mu ta addu'a mu koma ma Allah.
To baya ga addu'a ba wani abu kuma da za ku yi, ku talakawa?
Mu talakawa korafi ne yanzu, ko mun kai shi ba kai waye zai inda muke so ya kai din ba.
To Allah ya sa wannan korafin naku ya kai.
Amma zai kai inda ai shugaban yana da kishi kuma yana buƙatar asa.
To Allah ya sa korafin nan naku ya kai inda ake so ya kai. Har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau, wanda ake ganin cewar al'umman Najeriya ba su amfana da ƙasar ba duk da ƙarfin arziki da kuma yawan al'umma da ƙasar take da shi. To menene ra'ayinku? Ko kuna ganin daga ina wannan matsala take, kuma wace hanya za a bi don a ainihin magance wannan matsalar? Lambar mu dai har yanzu bata canza ba. Kuna iya kiran wannan lambar da muke da su. To ai ina ganin kamar naga Julia tana daga min hannu, alamun cewar wannan matsalar na'urar tamu ta ki abin nan. To ina ganin sauraro iyakan abinda za mu iya ɗauka kenan a naku kiran da kuke yi. Sai don gobe Allah ya kai mu, za mu sake ba ku dama ku kira ku ainihin bayyana mu ra'ayinku. Har yanzu dai kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon muna cewa karfe 4:54 na maraice. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Daukuri da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila, Ole Gunnar Solskjaer, yana fuskantar matsin lamba tare da barazanar yiwuwar rasa aikinsa biyo bayan kashi da kungiyar ta sha a hannun Newcastle a wasan gasar Premier a ƙarshen mako. Kungiyar ta kasa samun nasara a wasannin da ta buga wajen gidanta tun daga watan Fabrairu, kuma yanzu haka tana da maki 9 ne kacal a cikin wasanni 8 na gasar Premier da ta buga a wannan kakar wasannin. United din tana ta 12 a saman teburin gasar. To amma maki 2 ne kacal suka raba ta da ajin faduwa daga gasar. Wannan yanayi kuma yana so saran masoyan kungiyar ta Manchester United a duk fadin duniya.
A sunana Umar Faruk Bukoyo. Wannan question abinda ake gani gaskiya a tsare shi bai dace da tsarin club din ba, saboda ainihin tun da farko dai a nan ya taso, sannan kuma ana ganin kamar ƴan wasan da yazo ya gada ƴan wasa ne waɗanda ainihin ba su da tsada a duniya, kuma ainihin yara ne ma dai za a iya cewa. Yana buƙatar kuɗi ya sayi ɗan wasa amma ba a fashi ba, saboda haka waɗanda ya gada ne daga wurin ainihin Morocco, kuma shi ma yana shi kuskure ne taho ya sallami kamar irin su Lukaku da kuma Sanchez ya ba da shi aro.
To yanzu haka shi mai horar da ƴan wasan ƙungiyar yana fuskantar matsin lamba da kuma barazana ta cire shi. Kana ganin cire shi na iya kasancewa maslaha ko kuma gyara ga matsalolin da wannan ƙungiya take fuskanta?
magana ce da shi ya zama dole gaskiya, saboda in kai la'akari yanda club din yake tafiya yanzu kusan club din kusan na 18 yake, tunda da na 16 da na 15 na 17 na 18 duk pole guda ne, ma'ana pole biyu ya rage ya fada relegation. January tana da nisa kusan wata uku ne yanzu kama abu da kaka kuma ta sayan yan wasa. To dole kasance a ce tun yanzu sai mutum kan hanci su kore shi, idan suka kore shi su samu ne a bashi rukun kwariya. To saboda haka ai kaga cewa in tafiya sai tafiya, in ba kore shi aka yi ba lallai lallai zaka tunci mayu wajen na 19 ko kuma na 20, wanda mu ɗan kallo tsakanin Allah gaban mu ya riga ya faɗi zuciyar mu ta kare, ba mu zuwa kallon mayu da tunanin zaka ci, sai dai abu ne al'ada ne ya riga ya shiga ranka, babu yadda zaka yi.
To sai dai ko baya ga Manchester United, masu nazari akan lamuran wasanni na ci gaba da tsokaci akan yadda takwararta Manchester City ita ma take fuskantar koma baya, labarin da ke ƙara nisanta kungiyar da ci gaba da kare kambinta na gasar Premier karo na uku a jere. A wasan da City din ta buga a jiya Lahadi, ta sha kashi a hannun Wolves da ci biyu da nema, lamarin da ya bada tazara maki takwas tsakaninta da Liverpool da ke saman teburin gasar, wanda shine tazara mafi girma a daidai wasanni takwas a tarihin gasar ta Premier. To sai dai duk da haka, mai horar da ƴan wasan kungiyar Pep Guardiola yana ganin cewa za su iya kama Liverpool, duk da yake ya aminta tazarar tana da faɗi. To amma kuma tsohon shahararren ɗan wasan Newcastle Alan Shearer yana da ra'ayi bamban, la'akari da yadda Liverpool ɗin ta soma kakar wasanni da kuzarin gaske. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma barin ba indu'ai wuri ta kawo muna labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Manyan kusoshi mahukuntan Amurka daga manyan jam'iyyun siyasar kasar sun barranta kansu da furucin shugaban Donald Trump da ya ce Amurka za ta janye dakarun kasar daga arewacin Siriya, tare da sukan wannan shawarar da shugaban kasar ya ɗauka.
Tod masu sauraron mu da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin, musamman Aisha Mu'azu, sai kuma wadda ta bada umarni ta kuma hada mana shirin, Julie Lazarus Gresham, da kuma injiniyan namu na wannan dare Mr. Robert McLean. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.